ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadan sa'ad cikin ramadan. To wannan kaga lokacinta ya zo a cikin watan ramadan baki daya, amma rana muayyana a ce ranar da aka fi son ai umra ce, to babu wani abu da ya zo duk da za ka ga juma'a ko ranar juma'a. To kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a keɓance daren juma'a da wata sallah ta daban ta musamman wanda ba a yi sai daren juma'a, kamar yadda ya hana a keɓance ranar juma'a da azumi, a keɓance wannan rana da cewa a ranar za a yi azumi ba tare da an yi azumi a wata rana gabaninta ko bayanta ba. Saboda haka ƙoƙarin wato tafsisi keɓance abinda shari'a ba ta zo da keɓance shi ba zai iya jefa mutum cikin bid'a. Saboda haka a daina irin waɗannan abubuwa da cikin shari'a. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Wannan ai ilimi ne. Wai ina nufin mutum ya ce zai keɓance ranar domin ya ce shi ma a ranar zai aukar da ibadarsa. Amma in kamar yana bincike ne na ilimi yana so ya tabbatar, wannan babu laifi. Duk wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam abu kwakwaf ai bincike don a gano shi, ai ilimi ne. Yanzu kamar yadda muka yi din, muka duba muka ga kan cewa wace rana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi umra tare da hajjinsa, muka gano ranar lahadi ce ran da ya iso a Makka. A ranar hudu ga wata ya iso ya yi sallar asuba, sannan ya yi umrarsa, don ya yi umrarsa ne da safe bayan ya yi sallar asuba a masaukinsa. To ranar lahadi ne. Kaga wannan yadda muka koma da baya da baya, tunda mun san ran 9 ga wata ran da aka yi arafa ranar juma'a ce, arfarsa ranar juma'a ce sallallahu alaihi wasallam. Kuma mun san tabbas kamar yadda ya zo a hadisin Ibnu Abbas, kun ga za mu iya ganowa. To wannan kamar na bincike ne na ilimi, a wannan ba shi da wata alaƙa ta falala, shi yasa ba ji ba shi ne nake tambaya a sharuwa lafiya. To yanzu ka ji akwai malamai da suka ce din a yi haka, tunda annabi sallallahu mas'ul thumma liyakhtar min ad-du'a'i a'jabahu, sannan ya zaɓi wanda ya fi ƙayatarwa a gare shi na addu'a. An bar abin ga zaɓin mutum, in aka bar abin ga zaɓin mutum, to wannan zai koma ya zuwa ga kowa gurgudan iyawarsa, Balarabe da Larabcinsa, Bahaushe da Hausarsa, Bature da Turancinsa, Yarbe da Yarbancinsa, ya zaɓi abin da yake so. Saboda haka wannan sannan wannan ya ce gada Republic of Benin Bohicon nake sauraron karatun kamalan walai to wallahi ina son ka sosai da sosai. Allah ya nuna mun ranar haduwa da kai malam, amin. Amin. Allah ya hada mu a aljanna, amin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sai tambaye ku ta sannan wannan ya ce malam Allah ya ƙara lafiya da imani, amin. Wai menene gaskiyar magana akan cewa akwai aljanu sahabbai kuma wai har yanzu suna tare da mu? To na farko dai
ai ba komai, ai ilimi fa wata kwakwalwa ne ko subhanallahi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس وأنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له قُرْآنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ
صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ لَلَّيْ إِبْلِيسُ إِبْلِيسُ يَا تَبَّتَرْ دَ زَتَنْسَ وَتُعَكَنْسُ فَاتَّبَعُوهُ سَيْسِكَ بِيَيَّا أَجْرِيسِ سَيْسِكَ بِيشِ إِلَّا طَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ sai kaɗan wato sai wata jama'a kaɗan daga muminai ai su ne ba su bi shi ba wa ma kana lahu alaihim min sufan shi iblis ba shi da wani iko a kansu ba shi da wata hujja da za ta ba shi ikon su bi shi illa lina'lama man yu'minu bil akhirah sai dai kawai wato mun sallaka shi a kansu domin wato mu san wanda yake yi imani da ranar lahira min man huwa min hafi shak daga wanda yake a cikin shakka daga ranar lahira wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz kuma ubangijinka makiyayi ne akan dukkan komai wato ya kiyaye yana kiyaye da komai ba abin da yake fita daga cikin iliminsa wannan wato ƙarshen kissar ta saba kenan sai Allah madaukakin sarki ya ambata tasirin iblis akan batar da su tasirin iblis akan wannan butunci da suke ma Allah jalla wa ala da tasirin iblis akan rashin haƙurinsu yadda har wannan jarabawa maimakon ta zamanto musu abinda zai tayar da sunan gaba su tuba sai ya zamanto ba su haƙuri ba har suka zamanto sun warwatsu a cikin ƙasa wato jarabawar ta daɗa zamantowa ƙarin musiba a kansu to wannan akwai tasirin iblis a kai to shine Allah ta'ala ya ambata cewa iblis ya tabbatar da zatansa da ya yi a kansu me ya zatan iblis abinda ya ce ma Allah cewar da ya rantsuwa ya ce la'ubuyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin zan batar da su gabaki ɗayansu sai bayan ka waɗanda suke masu ikhlasi ko kuma zaɓaɓɓu to wannan ai zato ne iblis yake yi yana zato cewa zai batar da ƴan adam baki ɗaya saboda abin da yake da shi na wato rundunoni na mayaƙa da dakaru da kuma iko a kan ya yi wasuwasi da kuma cewa yana ganin ƴan adam ta inda su ba sa ganinsa to wannan zaton da yake yi cewar za su bi shi ƴan adam za su bi shi to shi ne ya sa iblis sai ya gaskata wannan zatona sai ya tabbatar da cewa eh ka ga ku kamar yadda na ce zan batar da su ga shi na yi tasiri al'umma guda duk na batar da su sun butulce ma Allah sun yi manzo Allah ta waye sai kaɗan daga cikin muminai to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambata a ƙarshen kissar don mu lura mu san cewar kamar yadda iblis yake tasiri akan ɗaiɗaikun mutane haka yana tasiri akan al'ummomi al'umma za ta iya tasirantuwa da iblis saboda abin da ya sha alwashi na kan cewa sai ya ɓatar da al'umma baki ɗaya to kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewar Allah ya sallaɗa iblis akan bani adam domin jarabawa shine abin da yace illa lina'lama domin mu sani sanin Allah tabbatacce ne amma abin da ake nufi na sanin Allah anan shine sanin bayyanawa illa mu bayyana wanda ya imani da lahira daga wanda yake shakka a cikinta to a cikin wannan ya nuna cewar imani da ranar lahira shine yake sanya mutum ya tsira daga iblis ya gaskata zatansa a kansa wato ya kubuta daga shaitan domin fariqan min almu'minin wanda aka tabbace cewa sun bi shi wato su waɗannan mutane na saba fattaba'uhu duk suka bi shi illa fariqan min almu'minin sai kaɗan daga cikin muminai wannan kaɗan ɗin daga cikin muminai su ne wanda Allah ya ce illa lina'lama man yu'minu bil akhirah domin mu san wanda yake imani da lahira su ne suke imani da lahira wanda ɗaya daga cikin abinda wannan ayar ta kunsa shine muhimmancin imani da lahira a matsayinsa na ba mu mutum tsari da kariya daga ya miƙa wuyaye bi shaiɗan kuma zaniyar al'ummomi da suka fanɗare ba wani abu ne ya sanya su suka fanɗare ba illa rashin imani da ranar lahira rashin imani da ranar lahira yanzu in ka duba habarar turawa da irin fitsara da suke ta yi da hanyoyi na fanɗarewa daga fitra daga asalin tsarin halittar Allah da suke yi ai duk wato abinda biyasa su suke wannan babban umdar da yasa suke wannan babban dalilin da ya kai su zuwa ga haka shine rashin yadda da ranar lahira. Rashin yadda da ranar lahira wato ba sai da za a yi musu hisabi ba. Dukkan mutumin da bai yadda za a yi masa hisabi ba to fajirci yasa a gabansa. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Dan adam yana so ya yi fajirci ya karyata abin da ke gabansa cewa babu hisabi babu bincike. Saboda haka rayuwar a nan take duk abin da mutum zai yi a nan ya yi a nan. In ma wani kyautatawa ne da yake fatan ya samu amfaninsa ya zamanto amfanin nan duniyan ne bai dada jaza'i ranar tashin alkiyama ba. To wanda duk ya zamanto a haka ba zai ji shayin ya ci amana ba, ba zai ji shayin ya aikata alfasha ba, ba zai ji tsoron ya keta alfarman mai alfarma ba, saboda yana ganin iyakarta a nan. Idan ya san cewar doka ba za ta yi masa abinda ba za a je a ɗaure shi ba, ko a taɓa lafiyarsa, ko a taɓa ransa, to babu abinda ba zai yi ba. Saboda haka an sakan masa linzami sai abinda ya ga dama. Za ka ta suranta ka gani wanda bai in kai mu'amala da wanda bai imani da ranar lahira ba, ya zamanto kuma a cikin zuciyarsa babu jin cewar shi abinda yake yi wato za a yi masa sakamako. Ko da a nan duniyan ne, idan ma bai yadda da sakamakon nan duniya ba, kamar yadda muka gani a cikin kissar mutanen Saba cewa sakamako ba wai kawai sai an je lahira ba, tun a nan duniya ana gani. To wanda bai imani da cewa akwai sakamako a nan duniya ba, to in dai ka faɗa hannunsa to sai dai Allah ya kubutar da kai wajen mu'amala. Saboda babu abin da yake zai zamanto masa hajiji, babu abin da yake zai zamanto masa shamaki akan ya tsare shi daga mummunan aikinsa. To wannan ita ce qira'a biyu aka yi a wannan harafin, walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu, da kuma qira'ar uku ce yake akwai kuma walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu, duk ma'anar su daya. Wannan ta saddaqa wato ya tabbatar da zatansa a kansu, saddaqa kuma ya gaskata zatan da yayi a kansu, zatan da yayi musu ya zamanto na gaskiya cewa za su bi shi. Kuma shi yasa ranar alkiyama Iblis a cikin wutar in ya tashi yin hudubarsa zai faɗa ya ce wa ma kana liya alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li, ba ni da wani iko a kanku sai dai kawai na kira ku kuka amsa kirana. To shi ne biyayya ga Iblis ita ce ta kai shi zuwa ga har suka yi abin da suka yi. To amma waɗanda suka yi imani da ranar lahira sun bayyana, sun zama an tantance su daga wanda suke shakka da ranar lahira. Wanda suke imani da ranar lahira su ne ba su bi Iblis ba, su ko wanda ba suka kasance a cikin shakka da ranar lahira shi ne wanda suka bi shi. To bayan wannan shi ne ƙarshen kissar Saba da abinda ta ƙunsa na wato darussa. To sannan kuma sai surar ta koma muhawara, wato tattaunawa, da'awa da fuskantar da zance ga mushrikan Makka da kuma duk wanda suke akan tafarkinsu wajen ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Walidullazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wa la fil ardi wa ma lahum fihima min shirk وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كني دسو مشركي كترى وأن دكوكي رياوا أكن شوا إيا ينجيني من دون الله با الله با wato domin su amfane ku da kawo muku amfani ko da ije muku cuta. La yamlikuna mithqala dharra, ba sa mallakar kwatankwacin nauyin ƙwayar dharra na alheri ko na sharri. Fis samawati wala fil ard, a cikin sammai wala a cikin ƙasa. Wama lahum fihima min shirk, kuma babu tarayya a gare su a cikin su a cikin sama da ƙasa ba su tarayya da komai ba a cikin sama da ƙasa a ce wannan nasu ne wama lahu minhum min zahir kuma shi Allah ta'ala ba shi da wani mai taimako daga cikin su wanda za a ce za suna taimaka ma Allah a cikin mulkin sa wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'inda kuma ceto baya amfani a wajensa illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya masa izini da yin ceton hatta idza fuzzi'a an qulubihim hasse idan an yayi wato tsoro daga zukatansu qalu madha qala rabbukum sai su ce sai suka ce me ubangijinku ya faɗa sai suka ce gaskiya ya faɗa wa huwa al-aliyyul kabir shine ubangiji madaukaki sama da dukkan halittarsa da rinjaye da kuma kasancewarsa burbushin dukkan halittarsa saman al'arshi yake al-kabir mai girma sha'aninsa mai girma don haka ya cancanci a ce ba wanda zai iya yin magana sai da izininsa to Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya rusa asasin shirkar da masu shirka suke yi ya ce ne muku ku ci gaba da kiran waɗanda kuke kira ba kuna kiransu bane don su amfane ku ko don su ije cuta daga gare ku to ku ci gaba da kiran nasu ku gani shin sun mallaki kwatan kucin ƙwayar zarra ne a cikin sammai da ƙasa suna da mulki a cikin sama da ƙasa a nuna ku nuna abin da suke da shi na mulkin ko da kwatan kucin ƙwayar zarra ne a cikin sama ko a cikin ƙasa to in ma kun ce wato kun san ba za ku iya kawowa ba to amma kun ce ai ababen tarayya ne ga Allah to sun yi tarayya da Allah a cikin mulki ku nuna min ɓangaren wanda yake shi ne nasu tunda koyaushe in aka yi tarayya ai za ka ce ganawa na ganawa ne ko yanzu kamar magada idan suka yi tarayya a cikin gida an san cewa ga ɓangaren ko dai ya zama tobin muhaya'a a ce to kai wannan ka rinka amfani da gidan lokaci kaza wannan kuma amfani da gidan lokaci kaza shine muhaya'a ko kuma da isma a raba a ce kai ga naka kai ga naka a fitan maka da kofa ta nan wannan a fitan masa da kofa ta nan shine dai ai shine tarayya din shine musharaka to a cikin halittar Allah ina tarayya sun yi tarayya ballantana a ce ga nasu ga na Allah shine Allah ya ce wa malahum fihi ma min shirk ba su da wato tarayya a cikin sama da ƙasa don babu wani abu wanda za ka ware ka ce ba na Allah ba ne ko kuma ka ce wani yana da iko tare da Allah a ciki tunda Allah yana nuna shi ne kaɗai mai tasarrufi a cikin mulkinsa ba wanda yake yi ba wanda yake yi a cikin mulkinsa da ayoyin kini a cikin alkur'ani ko kusa suratu saba ne daga cikin abin da ta nuna mana kenan cewa Allah shi ne kaɗai ya taƙaita da tasarrufi shi ne ya shimfiɗa arzikin da mutanen saba kuma shine ya tafiyar da wannan ni'ima da arzikin daga gare su to hali na uku kuma shine wa malahu minhum min zahir ba shi da mai taimako daga cikin su baya buƙatar mataimaki bai gajiya ba ballantana a ce yana da mai taimako gumaka da suke cewa masu taimaka ma Allah ne da me suka taimaka masa wane ne mai taimako din da Allah da har zai zo ya ce shi ya taimaka da me ya taimaka ma Allah sai ya kawo ya nuna abin da ya taimaka ma Allah da shi to sai Allah ya kora wani ya ce ba shi da mataimaki daga cikin su to sannan kuma to sai suka tafi zuwa ga hali na hudu in sun ka tabbatar babu wannan sai su ce eh mun san su ba iyayen giji bane ba sa tarayya da Allah a cikin mulki ba sa taimaka ma Allah amma suna da alfarma wajen Allah za su iya neman mana alfarma su ce su kai mu su mana iso wajen Allah Allah ya karbe mu Allah ya biya mana bukatunmu cutar da muke neman a gusar mana da ita za su nema a gusar mana da ita amfanin da muke nema ta hanyar su za mu samu saboda suna da fada suna da alfarma a wajen Allah sai Allah ya ce wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu to ceto baya amfani a wajensa illa liman azina lah sai ga wanda ya masa izini ba a ceto sai da izininsa Allah ta'ala ya ce wala yasfa'una wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi wa qalu ta'ala ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yasfa'una illa liman yartaba Allah ya ta abin da ke gaban su da abin da yake bayan su ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su suna tsorace saboda sauna suna sauna suna cike da razani daga tsoron Allah to shine aka bayyana wannan razanin nasu ba sa ceto sai ga wanda Allah ya bashi izini hatta idza fuzi'a an qulubihim har sai an yayi razani daga cikin zukatansu wato yayin da Allah yana yayin da za su je su nemi ceto wajen Allah in suka nemi ceto wajen Allah suna cikin razani da tsoro me za a ce musu shin amma ba su izinin su ceton domin ba za su ceto ba sai da izinin sa dama ceto a wajen Allah sai ya hada sharadi biyu Allah ya bada izini ga mai ceton sannan Allah ya yarda da wanda za a yi mai ceton ko ya bada izini in bai yarda da wanda za a yi ceton ba mai ceton barranta zai daga gare shi yace ba ni ba sai Allah bai bada izini ba to saboda haka a tsorace suke yayin da suka yi ceton shin ma suna da izinin ko ba su da izinin suna jiran mai Allah zai ce musu suna jiran zuwan umarnin Allah to har sai tukuna idan aka yayi tsoron daga cikin zukatansu suka farfado sai su ce to mai ubangijinku ya ce su ji menene natijar ceton da suka nema to sai su mala'iku waɗanda suke su ne suke isar da wahayi yake so ma zuwa musu na zancen Allah sai su ce qalu alhaq ya faɗi gaskiya to sannan su nutsu akan cewar an karɓi ceton nasu kuma an karɓi su ceton wanda za su yi maceto to in suka ce ya faɗi gaskiya sai kuma su yi masa kirari cewa shi ne maɗaukacin sarki wanda komai yana ƙarƙashin rinjayensa kuma shi ne alkabir mai girman sha'ani wanda ba isa a yi magana ba sai da izininsa ba isa a yi magana a wajen Allah ba sai Allah ya ba da izini ka duba annabawa da matsayinsu yayin da za a je ana neman ceto tun daga annabi Adam a tafi zuwa annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowa yana cewa Allah ya yi fushi yau fushin da bai taɓa yinsa ba ni ma ta kaina nake yi har sai sun zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne wanda aka ba shi izinin ya ceto sannan ya je ya ceci bayi sallallahu alaihi wasallam to wanda suke shi ne wanda ubangijin da yake shi ne haka mala'iku suna cike da tsoro akan sha'aninsa akan su fuskance shi ma da magana ba za su yi magana ba sai ya ba su izini to ta yaya za ku ce waɗansu gumaka wanda Allah bai saukar da wani sultani akan su ba san cewa za su cece ku kalla ba za su cece ku ba akan haka ne hadisin Abi Huraira ya zamanto ɗaya daga cikin misalai na wannan aya cewa Allah jalla wa ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah jalla wa ala idza takallama bil wahyi idan yayi zance na wahayi wato in yayi zance na al'amarinsa sai mala'iku sai su kaskanci suna masu wato sai su razana khudu'anan lima qala suna masu kaskantar da kai masu sunkuya da kaskantar da kai ga abin da ya faɗa to har sai idan an yaye musu tsoron na wahayi tunda ba wato sai ya zamanto wahayin yanda zai zamanto a wajensu kamar sautin sarka tana faduwa akan fadin dutse wanda yake mulmulalle sarka tana faduwa a kansa kamar yanda aka sifanta wahayi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jinsa mithlu silsilatil jaras kamar bugawar ƙararrawa kun san ƙarar ƙarfe a kan dutse ƙara ce wadda take shiga jiki mai tada tsutar jiki to haka mala'iku za su ji in Allah ya yi wahayi sai su sunkuyi da fukafukansu suna masu ƙasƙantar da kai ga abin da Allah zai faɗa to har sai an yaye tsoron daga gare su sai su ce mai ubangijinku ya ce sai su mala'iku waɗanda suke al-muqarrabun masu jin umarnin Allah wanda ya nuna kan cewa ba kowane mala'ika ne yayin da Allah ya yi magana da wahayi yake ji ba shi ma isarwa ake gare shi shi yasa Allah ta'ala ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓen manzanni daga mala'iku da kuma daga mutane su kansu sauran mala'iku akwai manzannin mala'iku da suke isar musu da wahayi da umarnin Allah to yayin da Allah ya yi magana ya yi zance da wahayi sai su razana su shiga cikin tsoro har sai idan an kwaranye an yaye musu wannan tsoron to sai su tambaya sai to me aka ce menene umarnin kaji izza ta Allah ba su hisa su ji maganar Allah direct ba sai su tambaye mala'iku waɗanda suke muqarrabun sai me ubangijinku ya faɗa sai su kuma su ce qalul haq gaskiya ya faɗa amma gashi irin halin razana da furgici da suke ciki tare da umarnin Allah to sai Allah madaukakin sarki a ya bayyana wannan domin a ruguza wato maganar masu shirka akan cewar iyayen gidansu ba su da komai na cancantar abauta musu ba wanda yake da cancantar abauta masa sai wanda yake irin sai wanda yake wannan sarki wanda abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa dukkaninsa yayi rinjaye a kansu kuma sun miƙa wuya sun ƙasƙantar da kai suna shayinsa suna razani akan sha'aninsa shine Allah jalla wa ala to sannan Allah ta'ala yace
kul man yarzuqukum minas samawati wal ard qul illah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin wal la tus'aluna ما أجرنا ولا نسأل عما تأملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وانعموني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الله تعالى يقول قل من يرزقكم من السماوات والأرض شيني وانيني يكي أزر تاكو دقا تكين سمي كما دقا تسا قل الله شيني الله ني كرك جراس أمسا كيك باس أمسا الله ني وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كما للي مو كوكو تيمو lalle yana kan shari'a ko a cikin bata mabayyani Allah yace musu yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa musu wata hujjar akan kadaituwar Allah da cancantar sarrabauta shine sifar arziki waye yake arzurtawa daga sammai kuma yake arzurtawa daga ƙasa yace kace Allah ne kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa annabi Ibrahim ya gaya mutanansa cewa wa yaqala ibrahimu liqaumihi inna wa yaqala ibrahimu liqaumihi budullaha wa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa ta'buduna iska innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa tabtagu indallahi rizqa wa abuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un wanda kuke bauta ma ba Allah ba ba sa mallakar arziki la yamlikuna lakum rizqa ba sa mallakar arziki a gare ku لا يملكون لكم رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق كن ما أزكى الله تنما كبر ونن آية وايك أزكى فود جتكين سمي كم دجتكين كسا ونن إن كان شو أزكى بيت آية كوي أكن نوما با أكسا حتى سما ونن يوم ما لم يسمع شو أزكى سما شيني روا روان سما ديك سكوا amma yanzu muna ganin hanyoyin arziki da suka zo ta sama ta hanyar satellite da ake yanzu kamfanonika suna harba satellite yanzu ba da dadewa ba an ce wannan wa yake da suna wannan babban kafirin Elon Musk wannan yanzu kwanan nan aka samu sha'anin harkar internet ta yanke saboda cable da ake sawa a cikin teku a Afirka ta kudu da Afirka ta yamma duk sun yanke yanzu ba da dadewa ba internet din zai koma ta sararin samaniya saboda haka wanda suke da wannan kaga sun samu hanyar arziki iyakar Allah ne kadai ya san iyakar abin da za su samu saboda haka Allah ya sanya arziki a sama kamar yadda yake azurtawa a ƙasa. Saboda haka da yake Allah ya sanya arziki a sama, sai mu zabura mu nemi ta ina za mu samu arziki ta sama. Ba mu tsaya su Elon Musk a ce su ne za su yi ba wannan ba. Mu zabura mu ga inda za mu samu, gashi Allah ya faɗa wa yake azurtawa daga sama, yake azurtawa daga ƙasa. To Allah ne, Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kace Allah ne, to wanda yake shine mai azurtawa. Wanda yake shine mai azurtawa shine ya cancanta a bauta masa. Domin babu wani in ba shi ba, babu wani mai azurtawa in ba Allah ba. To shine koyaushe malaman aqida suke cewa tabbatar da tauhidin rububiyya shine dalili akan tauhidin uluhiyya. In ka tabbatar da kan cewa babu wanda yake aiki irin babu wanda yake aikin Allah in ba Allah ba, to ko wannan ya sanya kai kuma ba za ka yi ma kowa abinda ake ma wani ba, abinda ake ma Allah ba in ba Allah ba. Shine ma'anar wannan. Allah shine kadai a cikin aikinsa, to kai kuma ka kadai ta Allah a cikin abinda za ka yi ma Allah, abinda Allah ya ce a yi masa. To tunda ku babu mai azurtawa a cikin sama da ƙasa in ba Allah ba, to babu wanda ya cancanci bauta sai Allah. To sannan sai amma da bisa wannan, tunda babu wata ansa kuma da za su faɗa, sabab mai azurtawa daga sama da ƙasa in ba Allah ba, sun san wannan. To wannan sai ya sa a yi mulaƙafa da su, a tausasa musu wajen wato janyo hankalinsu, ta hanyar ba a yi musu mummunan, ba a yi musu musu wanda yake zai ƙure su ba, ya ƙasƙantar da su, ya tozarta su. Sai aka ce wa inna aw iyyakum, ko mu ko ku, tabbas ɗayanmu in ma yana kan shari'a wa in ma yana kan ɓata mabayyani. Bai ce shi ne a kan shari'a ba, ku ne a kan ɓata. Ɗaya daga cikinmu yana cikin shari'a, ɗaya kuma yana cikin ɓata. Saboda haka kaga wannan kira ne ga su yi tunani, su duba su gani tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wane ne a kan shari'a, wane ne a kan ɓata. Su tsaya su duba su gani, wane ne a kan shari'a, wane ne a kan ɓata. Wane ne za su yi sha'awar a ce su in dai an shiga cikin duhu hannunsa za su kama, sun san ba zai kai su ga halaka ba. Wa za su kama? Za su kama Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka za su kama Abu Jahal, ko ka za su kama Al-Walid ibn al-Mughira? To saboda shaidar da suka yi masa. To wannan maqsudi dai shine wannan ayar ta kirawo, wato ta sanya waɗanda suke, Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kan wato su buɗe zuciyarsu ga tunani da izina da lura. Wanda idan da a ce wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba gaskiya ba ne, ba zai rinka kira a yi amfani da hankali a rinka tunani a rinka lura ba. Don tunani da hankali zai kai mutum ya zuwa ga daidai idan ya samu hasken wahayi. To in da tunani da amfani da lura da zurfin tunani da kai komo wajen lura da izina da zurfafa bincike ba zai kai mutum ga shari'a ba, ba za a rinka kiran mutum, ba za a rinka kiran mu yi wannan ba. To wannan uslubin na Al-Qur'ani ya nuna mana haka ya kamata mu rinka yin wajen kiwa, wajen tattaunawa. Kar ka ƙasƙantar da wanda kake tattaunawa da shi, bal ka buɗe masa ƙofar da zai yi tunani ya duba har ya zo ya gane ka. Saboda sau da yawa abinda ya sa wato mutane suke ƙin bin gaskiya, saboda ba a ba su damar su yi tunani ba ne, ba a ba su damar su yi tunani a tsanake, a huce, babu ta da hankali, babu ta da fushi, babu sanya musu asabiya su ji kan cewa mu za ka gaya ma wannan. Abinda zai sa musu girman kai ko abinda zai sanya musu ya tayar da hasidarsu su ji kan cewa dole su kare kansu, dole su ne, don me za a ƙasƙantar da su? Abinda zai, in dai za a nisantar da su daga wannan tunanin, a nuna musu tsagwaron tunani, a nuna musu tsagwaron gaskiya ake so su duba su yi tunani. To in kuwa suke wannan tunanin, shari'a za ta buɗe zuwa gare su. Kun ga wannan shine uslubin da aka koya mana, kuma sannan Allah maɗaukacin sarki ya sake biyar da shi da wani abin wanda yake ya ƙunshi mulaƙafa da kyautata wato mujadala. Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ne la illa tus'aluna amma ajramna, ce ne ku ba za a tambaye ku ba akan abin da muka aikata na zunubi, wala nus'alu amma ta'malun, mu ma ko ba za a tambaye mu ba akan abin da kuke aikatawa da abin da za ku aikata ma nan gaba. kun ga sai ya jingina abinda muka aikata na laifi abinda muka aikata na laifi bai ce da abin ko ba za a tambaye mu abinda ku kuka aikata na laifi ba bai ce su suna laifi ba sai ce abinda su suke aikatawa domin aikatawar da suke na yanzu da nan gaba na gaba zai iya canzawa zai iya canzawa ya zama to sun kai kyakkyawan aiki to in ma kun yi wannan mu ba za a tambaye mu ba kuma yanda ku ba za a tambaye ku ba akan mu abinda muka riga muka yi wato kowa shi akan kansa za a yi masa hisabi wani ba zai dauki nauyin wani ba saboda haka wannan zai tayar da tunanin kan cewar wato kamar yanda kowa yake mutuwa shi kadai a sashi aka bari shi kadai a yi masa tambaya to haka a nan rayuwa ya kamata ka zamanto ba wani wanda zai dauki nauyin abin da kake yi kuma ba za a tambaye ka ba akan abin da wani ya aikata kowa tasa ta fushe shi saboda haka a cikin wannan sai akwai mulaqafa akwai wato a nuna cewar maqsudin kiran da ake yi ma wato waɗanda ake kira nasiha ce nasiha ce ba alƙalanci ba domin Allah bai sanya mu ba a nada mu zamanto alƙalai akan ku ba a mu masu nasiha ne muna kiran ku ne kawai ku yi tunani wato annabi sallallahu alaihi wasallam kina yake kawai domin a yi tunani shi ba mai hukunci bane bal wato ba za ma a tambaye shi ba akan abin da su suka aikata shi za a tambaye shi akan shi abin da ya riga ya aikata ne in ma ya aikata kuskuren ya yi taqsiri wajen isar da sako wannan shi za a tambaya su ba za a tambaye su ba saboda haka babu abin da ke cikin da'awarsa illa ainihin tsagwaron wato nufin alheri shi ne nasiha sannan ya ce aka ci gaba dai duk dai kira ne Allah ta'ala ya ce qul yajma'u bainana rabbuna ke ne musu ubangijinmu zai hada mu ranar alkiyama gabaki dayanmu zai hada mu wato domin yayi hukunci a tsakaninmu thumma yaftahu bainana bil haqq sannan yayi hukunci a tsakaninmu da gaskiya saboda haka wanda yake da gaskiya ya shiga aljanna wanda yake makaryaci ya shiga wuta hukunci zai yi da gaskiya ba hukunci zai yi da san rai ba ba hukunci zai yi da jinsi ba ba hukunci zai yi da kala ba ba hukunci zai yi da kabila ba hukunci zai yi da gaskiya mai gaskiya a tabbatar da gaskiyarsa wanda bai yi gaskiya ba a tabbatar da ƙaryarsa saboda haka gaskiya muke nema kenan gaskiya muke nema tunda gashi abin da zai faru ubangijinmu zai hada mu gabaki daya sannan ya hukunci a tsakaninmu da gaskiya sannan ya ce wa huwal fattahu shine mai yin hukunci Allah ta'ala shine mai yin hukunci na daidai a cikin dukkan waɗansu abubuwa waɗanda suke sun ɗaure ba a san hukuncinsu ba to Allah shine mai rarrabewa shine al-fattah mai buɗe dukkan abin da aka kulle shi ba a san fuskar gaskiya a cikinsa ba Allah shine zai yi hukunci al-alim masani da komai wato ya san abin da yake ya san komai kuma ya san hukuncin da zai yi ba zai yi ba a ce wani kuskure ya ta tsabuki ya shiga cikin hukuncin Allah ba zai yi ba Allah ba zai taɓa kuskure a cikin hukuncinsa ba kamar yadda baka taɓa ganin kuskure a cikin halittar Allah ba a cikin aikinsa to haka wajen hukuncinsa ka taɓa ganin wani abu wanda yake ba daidai ba a cikin halittar Allah ka taɓa ganin wani abu wanda yake kuskure ko tsagewa a cikin halittar Allah babu saboda cikar iliminsa da gwanintarsa da kuma isarsa matuƙa wajen rarrabewar hukunci al-fattahu ne to babu yadda za a yi wani abu wato ya zamanto kuskure ya zo a cikin hukuncinsa tunda ma kuma aka ce ai Allah ne mai hukunci to an maida abu ya zuwa gare shi domin wannan shine zai sa mu ji to ai tunda an ce hukunci za wato ubangijinmu shine zai tara mu gabaki daya kuma shine mai hukunci to mun san kan cewar shi ko hukuncinsa na gaskiya ne tunda kamar yanda yazo ya halice mu bai shawara da kowa ba ya azurta mu bai shawara da kowa ba to mun san cewar al'amarinsa nasa ne shi kadai babu wani wanda yake zai yi tasiri akan abin da ya aikata hukunci sannan Allah ta'ala ya sake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu kun ga yadda ta ayar suke cewa qul 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 arini alladhina alhaqtum bihi shuraka ce ne ku nuna min waɗanda kuka sadar da su da shi akan cewa su abokan tarayya ne gare shi wato ku nuna min su waɗanda kuka ce su ne abokan tarayyar Allah kamar baya ganin su sallallahu alaihi wasallam yana ganin su ba wato domin a nuna kan cewa su ba komai komai bane ku nuna min su in gan su a ce su ne ababen tarayyar Allah wannan gunkin shine za a ce abokin tarayyar Allah wannan sunan wannan shine za a ce abu a tarayyar abokin tarayyar Allah duba halittar Allah duba abin da Allah yi sannan ku kawo wannan ku ce wannan shine yake abokin tarayya daidai da Allah kalla ahir wannan kalmar rabu ne wato ahir kuka faɗa haka ina za ku hada wannan da cewa shine za su zama to ababan abokan tarayya ga Allah bal wallahu al-aziz al-hakim ba haka bane ku bari shine Allah buwayi al-aziz wanda yake mai rinjaye akan komai ba a ganshi ba ma ballantana akai ya zuwa ga inda yake a ce za a je a fito na fito da shi al-hakim shine gani a cikin dukkan abin da yake aikatawa to sannan bayan wannan shimfida wanda yake duk akan tauhidi ne wanda yake nuna kan cewa ina gumaka waɗanda suke aljamada ba su da rai waɗansu ma kamar yadda suke yi za su yi mutumin kimi za su yi gunkinsu na dutse in an shiga cikin teku nauyin tafiya ya yi nauyin tafiya aka ce a rage kaya in aka tashi rage kaya kayan da za a fara jefawa cikin teku gumaka ne ba za su jefa abincinsu ba ko ruwan shan sun yi nauyi gumaka za a so na jefawa cikin teku to sannan yanzu wannan su ne za a haɗa su da Allah sune za a haɗa su da Allah to shine shi yasa Allah yake kalla ahir ku yi wannan tunani bal abun ba haka bane ku bari shine Allah al-aziz al-hakim to sannan Allah yake wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamu ba mu aiko ka ba face ga mutane gabaki ɗayan su halin kasancewarka mai yin al-bishir ga mu'minai da aljanna yayin gargaɗi ga kafirai da azaba sai dai mafiya yawan mutane ba sa sanin haka saboda ba sa tadabburi ba sa tunani akan sha'aninka wanda wannan jahilcin nasu shine yake ɗaukar su suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa inda ko mutane suna da sani ai za su ga kancewar haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata sifa da ta cancanta gare shi illa manzon Allah illa manzo na Allah wanda babu wanda yake kamar sa babu kamar sa shi yasa bayan sa ba a sake wani kamar sa ba babu wani wanda yazo yayi da awar annabci yayi da awar annabci da za a ce za a kamanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musalli matal kazzab ne ko ka a sauran daga cikin waɗanda suka rinka da'awar annabci ko ka irin su baha'ullah sajah ko kuwa irin su abin nan shi na qadian mirza gulam ahmad ko ka irin su ne ai kai kai tunanin ma cewar bayan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani addini wanda ya gane duniya ga baki ɗaya za a ce wannan addini ne da yake da littafi da yake da annabi babu wani addini babu wani addini da ya zo har Allah ya yi masa da munkatar ya kiyaye shi ya zamanto addini wanda aka yi waɗannan shekarun a matsayinsa na addini bayan in ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas cewar wato sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi manzo to kuma wannan shine tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkanin mutane cewa an aiko shi ga dukkanin mutane shi yasa yace babu wanda shi yasa al'ummar sa akwai ita ce dukkan al'umma ita ce ummatul da'wa kiransa ga dukkan kowa da kowa ne bai tsaya akan larabawa ba bai tsaya akan yan afrika ba bar har yan eskimo yan papua new guinea kuma shi yasa din zaka ta samu kaje a tsibirin Fiji Island ina da mutane ba su fi yan dubunnai ba amma sai ka samu masu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su munyi karatu da su a jami'a islamiyya daga Fiji Island da irin su Papua New Guinea wanda su a cikin su ma an yi wanda suke ma su cin mutane suke amma yanzu akwai musulmi a cikin Papua New Guinea saboda haka da'awarsa sai dai ne mai usuri mu ki isar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da sassan duniya amma an riga an aiko shi ga dukkan mutane kuma shi manzo ne ga dukkan mutane wanda duk yaji saƙon annab sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma ko ba yahudi ko ba nasari yaji saƙon sannan bai imani da shi ba zai shiga wutar jahannam wanda ko bai ji ba to za a ba shi hukuncin ahlul fatra wanda bai sani ba bai ji ba za a ba shi hukuncin ahlul fatra Allah shi ne ya san yadda zai yi da su ranar alkiyama in ya so ya azabtar da su in ya so ya yi musu rahama in kuma ya kamar yadda waɗansu akwaɗin suka nuna a yi musu jarabawa wanda ya ci jarabawa ya shiga aljanna wanda bai ci ba ya shiga wuta a bisa wani ƙauli sai dai mafi aslamu mafi kukuta shine Allah shine ya san yadda zai hukunci da su ahlul fatra to a wannan zamani wanda duk da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata kai zuwa gare shi ba to ana ba shi hukuncin ahlul fatra kuma farz kifaya ne farilla ce ta kifaya ɗan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu al'ummarsa mu isar da wannan da'awa ta sai zuwa ga dukkan sassan duniya har ya zamanto an san shi kowa ya san shi rashin saninsa shine yake sanya mutane suke ba sa imani kamar yadda Allah ya ce walakinna aktharun nasi la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba sa sani yayin da duk suka san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi miƙa wuya su yi imani da shi to an cikin sifofin nasa an keɓance bishara da gargaɗi wato bamu aiko ka ba face ga mutane dukkaninsu kafa bi ma'ana amma gabaki ɗaya a halin kasancewar ka mai albishir domin wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda yayi kaza Allah zai masa kaza wanda yayi kaza Allah zai masa kaza lasta alaihim bi musaytir kai ba mai iko ne ka tursa sa su ba sai sun ba Allah shi ba shi da wannan ikon illa ba da labarin abin da zai faranta rai ga waɗanda suka bi da kuma gargaɗi akan wanda suka fantsari to illa iyaka abin da yake yi kenan to wannan sifar shi zamu koyi da shi wajen kiraye zuwa ga Allah cewa ni bishara ni gargaɗi babu zancen kan cewa ka ce dole sai ka tsusa ka mutane sun ba Allah idan ba maqamin da Allah ya baka sunta bane da iko na ka canza munkari da hannunka to wannan shine gaba insha Allah da zamu tsaya sai kuma Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga nan bi iznillah yau daren 20 ne ashe ba sai gobe ne insha Allah za mu danyi bayani saboda i'tikaf da kuma masu da kuma sallar tarawih da tahajjud a cikin goman karshe dan daga gobe ne za a shiga dararen goman karshe na Ramadan Allah ya ba mu muwafaqa amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرك أنك أولنا ساعة من البركة ساعة كرشي تران الجمعة ود من ذنك يمن بشارة ودوان دي كنا كربان الدعاء أشكنت الله كربا الدعاء إمو الله كبيا من بكاتم الله مقباتم الله كجافر تامسو الله كارا من لافيا زمن لافيا الله وأن دسك يمن وسجيمي مسا الدعاء الله كبيا مسو بكاتمسو أقوي شو قبان جيراوا الله إبراهيم محمد جيراوا باش دلافيا ينا كنت الله كتاد كافر أسا الله كباش لافيا wanda akwai wanda matarsa ita ma ba lafiya Allah ka bata lafiya akwai waɗanda suke da bukatu waɗanda aka rike musu dukiyar su muna roƙon ka Allah ka kubutar musu da dukiyar su matafiya kuma Allah ka kasance tare da su ka dawo da su lafiya Allah muna roƙon ka ka ba mu aminci a cikin wannan kasa ta mu Allah ka yaye mana halin tsanani da muke ciki Allah ka saukar da rahamarka a gare mu, Allah ka gaggauta mana damuna mai albarka, Allah ka saukar mana damuna mai albarka, Allah ka saukar mana da arziki daga sama, ka fitar mana da arziki daga ƙasa, kuma ka sanya mu cikin masu godiya a gare ka. Allah ka ba mu haƙuri da dukkan abin da ka jarabce mu da su. Allah muna roƙonka kai mana afuwa daga jarabawa. Allah ka kare mu daga ibtila'i a cikin rayuwarmu da addininmu da iyalanmu da ƴaƴanmu da dukiyarmu. Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Allahumma waffiqna fil ashri al awakhir lil amal bima yurdik. ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أبداننا. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.